يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فرد ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Masu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na Fasihin Rahma. Shirin da kan ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma na yi aiko da sakonnin tambayoyin ne da tukan lambobin wayarmu da aka saba na 0805544443 da kuma 0707778442. Sai kuma sakon WhatsApp akan 0703640145. Ko kuma cikin adireshin email na Fatoyin Rahma @yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To yau dai muna asabar ne 10 ga watan Jumadal Ula na shekara ta 1439 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 27 ga watan Janairu na shekara ta 2018. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad San Umari Jallimo, babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu akramakallah. Bismillah,
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bayan haka ɗan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Hafiz al-Bazzar ya fitar da hadisi a cikin littafinsa Al-Musnad da salsala mai kyau daga Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu anhu. Ya kasance Abdullahi ɗan Abbas yana ba wa mutane kamar albashinsu wanda gwamnati ta yanka wa kowane daga cikin abin da ake samu na dukiyar fai'i ko ta ganima. Yana ba su, sai wani mutum ya zo, sai Abdullahi ɗan Mas'ud sai ya ba shi dirhami 1000, sannan sai ya ce da shi, khudha, karɓi wannan kuɗi. Fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kuli, na ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa, innama ahlaka man kana qablakum ad-dinaru wad-dirham wa huma muhlikakum. Ba abin da ya halaka waɗanda suka gabace ku sai dinari da dirhami, kuma su ne za su halaka ku. A wani hadisi, yana ɗaya daga cikin hadisai waɗanda suke nuna yadda ya kamata musulmi ya yi ta'amuli da dukiya. Dukiya wani abu ne da Allah subhanahu wata'ala ya halatta wa musulmi ya nema ta hanyar da ta halattacciyar hanya, ya kuma umarce shi ya kashe ta halattacciyar hanya. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci dukiya da suna al-fadl, falala, haka nan sifanta ta da al-khairi, cewa al-khairi ce, cewa innahu li hubbil khairi la shadid, cewa dan adam mai tsananin san al-khairi ne, cewa laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, ba ku da laifi ku nemi falala, wato dukiya, lokacin da kuka je aikin hajji, babu laifi ku yi kasuwanci ku samu wata falala, ita ce dukiya daga Ubangijinku. Don haka dukiya ba wani abu bane a karan kansa da Al-Qur'ani ko sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato shari'a take suka, sai dai shari'a ta zo da bayanin yadda ya kamata a yi amfani da wannan dukiya. Na farko, yadda ya kamata a neme ta, da kuma yadda ya kamata a kashe ta. Don haka dukiya ta Allah ce, yana danƙa ta a hannun wanda ya ga dama daga cikin bayinsa yaga cewa zai sarrafa ta yadda yake so wato zai sarrafa ta cikin abin da zai samar masa da yadda Allah ko kuwa zai sarrafa ta yadda san ransa yake so cewa atuhu min malillahi allazi ataku lace ku ba su daga dukiyar Allah wace ba ku saboda Allah ya kirawo wannan dukiya cewa dukiyar sa ce naka kai wanda Allah ya danka dukiya a hannunka kamar khalifa ne da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya dora ka akan wannan dukiya domin ya ga yaya zaka yi amfani da wannan dukiya ya zaka kashe ta kuma wani irin hali zaka nuna yayin da ka zama mai dukiya don haka dukiya idan mutum bai yi a hankali ba to tana ɗaya daga cikin abubuwan da takan ja mutum zuwa ga halaka wanda takan sa wasu su samu aljanna a dalilin ta to wasu kuma sukan halaka kuma masu halaka ta hanyar dukiya su suka fi yawa akan waɗanda suke samun tsira wato waɗanda dukiya take halaka su su ne suka fi yawa akan waɗanda suke kuɓuta yayin da Allah ya mallaka musu dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda cikin hadisin Abu Dharr yake cewa mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam muka fuskanci dutsen Uhud ko dutsen Uhud ya fuskanci mu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bana fatan yanzu ina da zinari kwatankwacin yawan girman dutsen Uhud din nan a ce an yi kwana uku da zaman akwai sauran dinari ɗaya da ya rage wato ya ciyar da shi ya ba da shi fi sabilillah yake cewa zai ba da shi haka za wa haka za wa haka za an yaminihi wa shimalihi illa an aqula bihi hakaza wa hakaza wa hakaza an yaminihi wa shimalihi wa amamihi rubi yace sai ya dumbuza ya ba na daman sa ya ba na hagun sa ya ba na gaban sa ya ba na bayan sa sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innal aktharina humul aqalluna yawmal qiyama innal aktharina ay aktharina malan هم الأقلون يوم القيامة. ما سيوان دوكيا الدنيا دوني كوما سكرانشن ساكوكو على هرا. أو ترواية النبي صلى الله عليه وسلم إن الأكثرين هم الأخسرون يوم القيامة. سوني سكفي أسانا رانا قوب القيامة. إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم. نبي صلى الله عليه وسلم دوكيا سيبايرنا يبايرشن يبايرشن يتيكم إنك أني سكي هكا. Haka samun dukiyar ba haram bane matukar dai an bi halattacciyar hanya mutum ko nawa ne ya tara amma ya sani cewa wakilci ne Ubangiji Subhanahu wataala ya dora masa ya ga yadda zai yi kuma waɗanda suka gabace mu abinda ya halaka su kenan wato dukiya kamar yadda wannan hadisi na Ibnu Zaid dan Mas'ud yake cewa innama ahlaka man kana qablakum ad-dinar wad-dirham waɗanda suka gabace ku abinda ya halaka su shine dinari da dirhami cewa huma muhlikakum kuma su ne kuma za su halakar da ku anan ba ana nufin kowane ɗaya daga cikin masu dukiya sai ya halaka ba a'a ba haka bane ana nufin mafiya yawan su ne masu halaka wato halakar ita ce za ta fi yawa akan samun kubuta din a cikin annabawa an samu masu wadata wanda Allah ya ba su wadata har ma wanda suka mallaki duniya irin su Annabi Sulaiman Annabi Dawud ko wanda Allah Subhanahu wataala ya ba wa dukiya irin su Annabi Ibrahim alayhi salam Ubangiji ya ba shi dukiyar dabbobi da mai shanu Annabi Ayyub yana cikin annabawa da Allah ya ba su dukiya cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin manyan sahabbai sun mallaki dukiya mai yawa irin su Sayyidina Uthman ibn Affan irin su Az-Zubair ibn al-Awwam irin su Sa'd ibn Abi Waqqas waɗannan suna daga cikin waɗanda Allah ya mallaka musu dukiya a lokaci guda kuma suna cikin waɗanda Allah ya yi wa al-bishr da al-janna ashe tare dukiya ba za ta ci karo da samun gidan al-janna ba sai dai masu samun hakan kaɗan ne daga cikin masu dukiya shine wannan abinda wannan hadisin yake nuna innal aktharina humul aqalluna yawm al-qiyamah إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا سوى قليل ما هم ما في يوا ما سيوا دوكي أنا سوسك في قوة كلان شيكم على نقوم بكيامة أبن لكن في الأقلون أقلون نجاة kadan ne daga cikin su ke kubuta sai dai wanda ya dumbuza ya bayar nan ya bayar can ya bayar can shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yayin bayanin yadda ya kamata dukiya ta kasance shi ne malus salih lirajul salih wato madalla da dukiya ta kwarai a hannun mutum na kwarai haka dukiya ta kwarai ita ce dukiya ta halal dukiyar da aka same ta ba ta hanyar cuta ba ba ta hanyar cutar da wani ba ba ta hanyar kwace ba ba ta hanyar damfara ba ko zalunci ko cin hanci ko rashawa ko algush ko ha'inci ko hanyar sata ko fashi an same ta ne ta hanyar da Allah ya halatta a nemi dukiya ta nan sannan kuma ta fada hannun mutum na kwarai hannun mutum da ya san cewa akwai haƙƙin Allah a cikin dukiyarsa wallazina fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum sai cewa akwai haƙƙi a cikin dukiyarsa ga wanda zai zo ya tambaye su da wanda ba ba a bashi saboda baya tambaya amma kuma yana cikin bukata to waɗannan su ne suke samun tsira su rabautar na gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je wa al'umma su tsoran dukiya yace ba talauci yake ji musu tsoro ba domin wannan talauci ba lalle ne ya halakar ba kamar yadda dukiya take halakarwa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau minbari ya zauna mu ku kuka zauna a gefen sa sai yace inna mimma akhafu alaikum ma yuftahu ba ya tahu Allah alaikum min zaharati dunya wa zinatiha yana daga cikin abinda nake ji muku tsoro abinda Allah zai buɗa muku na duniya da kyale kyalanta wanda nake ji muku tsoro to wannan shine abinda annabi yake jiwa al'umma su tsoro ce mal faqr akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsat lakum ad-dunya kama bisutat للذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم النبي يجي باجي مكو ما ظلوتي نكي جي مكو طولوبا إنا جي مكو طولان أبو شنف أمكو دنيا كشيغا غاسا وجن تالاتا كما ريان دوات أن دسك غباتي كسك شيغا غاسا سك يتغاسا وجن تالاتا تحلقاكو كمين تحلقاسو تو النبي يجي وانا شيكي جن طولوبا saboda haka ya kamata koyaushe musulmi ya sani cewa musulunci bai hana masa neman abin duniya ba amma ya sani shi musulmi ne akwai abin da yake halal akwai abin da yake haram akwai dukiya mai albarka akwai dukiya mara albarka don haka yayi kokari ya kiyaye wajen neman dukiyar in ya kuma samu yayi kokari ya ga yayi abin da zai samu yardar Allah da wannan dukiyar sai ta zama masa hanyar samun gidan aljanna kamar yadda ta kasance ga irin su sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman waɗanda suka sayi aljanna da dukiyarsu don haka mutum in yayi haka shi ma sai ya shiga cikin sahun waɗannan bayin Allah dukiyarsu ta zama masa alkhairi domin ta zama masa haske a duniya ta zama masa haske a lahira ta taimake shi duniya ta taimake shi lahira ta sa ya zama abin kauna wajen ubangijinsa a nan duniya da lahira ya zama abin kauna a zukatan mu'mini Allah ka sa mu dace
to amin suma ne malalla ya saka alkari da ne mu ta farko yau ta zo ne daga mai sauraron mu Kamaluddin technical quarter sai ke cewa assalamu alaikum mallan Allah ya alkawari zai gadarwa banu Isra'ila kasar da Fir'auna yake azabtar da su kuma ka akai Allah ya halakar da Fir'auna da jama'arsa to tambaye sai ta ce bayan annabi Musa da jama'arsa sun ketare kogin shin ruwa aka kara tsagawa suka biyo suka dawo ko ko yaya abin yake
wa ubangiji subhanahu wataala ya faɗa mana cewa alqur'ani ya halaka fir'auna da mutanansa wajawazna bi bani wa arnasna alqawma alladhina kanu yastad'afuna masharika al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون بنجي سبحانه وتعالى يقادر ودا متى نندا دائك يرون الناس سوني بنو إسرائيل Fir'aun da mutanansa suna bin su da kisa da dauri da bautarwa. Sai muka gadar musu da kasar da al'arda allati barakna fiha. Mashariq al'ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Gabashi da yammaci na kasar da muka yi wa albarka. Sannan wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru. Kalimar ubangijinka mai kyau to alkawarin da yayi musu na su samu na ku samun kuuta na dora su akan makiyansu wannan alkawari ya cika. Allah ya ce saboda hakurin da suka yi wadan marna ma kana yasna fir'auna qawmu muka Allah ya ce muka rushe abinda fir'auna da mutanen su ke ta ginawa na girman mulki da kasaita da zalunci. Sannan Ubangiji a gabe ce wajawaz nabi bani Isra'il muka ƙetare da bani Isra'il wannan teku tekun da ake nufi anan shine wannan al-bahrul qulzum din wanda ake cewa masa al-bahrul ahmar tura suna ce masa red sea bahaushe yana ce masa kogin maliya shine kogin da suka tsallaka suka koma suka nufi kasar sham inda anan ne suka kafa su sarauta har kuma lokacin da Allah subhanahu wataala ya lokacin annabi Yusuf alaihi salam ya dawo Masar daga nan kuma ya samu sarauta sannan ƴan uwansa mahaifinsa da sauran ƴan uwansa suka dawo Masar wanda kasar ta kuma dawo hannun su a wancan lokacin da suka fita za su guje wa Fir'auna. Wani lokaci ne da Ubangiji subhanahu wataala ya nuna wa mu'jizarsa ta hannun annabi Musa alaihi salam saboda wasu su nemi abin da duk ake nema ba wajen ƙetar ruwa saboda haka a lokacin Ubangiji subhanahu wataala ya tsaga musu ruwa suka shiga suka fita nahiyar gabas. To amma bayan wannan kuma duk tafiye-tafiyen da za su yi za su hau jirgin ruwa ne kamar yadda kissoshi suka nuna ko kissar Khadir da annabi Musa alaihi salam kaga ban talaka hatta idza rakiba fi safinati kharaqa kaga cikin jirgin ruwa suka shiga ba wai kuma shikenan duk inda annabi Musa zai je ba sai a tsaga masa ruwa ya wuce. Waccan wata mu'jiza ce wacce ta faru dan Ubangiji subhanahu wataala ya halaka Fir'auna tunda lokacin da ya ga guri ya bude annabi Musa ya wuce ya tsashi ma zai iya wucewa. To karshe sai da ya tsakiya Ubangiji subhanahu wataala ya sa ruwa ya hade da shi ya hade shi da mutanansa. Na'am.
To sai wani mai tambayar ce kuma take cewa assalamu alaikum mallam wai za ta iya shafa maganin kuraje a fuska?
Babu wani.
To sai Ibrahim Zailani Usman daga Abuja shi kuma yake cewa mallam karatu da kake na littafin Alwabilus Sayyib yace shirye-shirye da suka gabata kai bayani akan zikirai da ake na safa da yamma wanda kai bayani akan kula'uzai suna cikin addu'o'in safe da yamma. To shine ke tambayar mallam kula'uzai da ake karanta su bayan kowace sallar farilla sun wadatar ko kuwa sai an yi su daban a matsayin su na safe da yamma kafin ya zama daidai?
Idan aka ce safiya kamar yadda muka yi bayani a cikin karatun ana nufin daga hudu alfijir daga wani lokaci safiya ta yi saboda haka idan aka yi sallar asuba bayan an gama sallar asuba mutum ya karanta waɗannan surori shikenan ya karanta su da safe dama abinda ake nufi a same su da safe. Sannan idan yamma ta yi da muka ce tana fara daga la'asar har zuwa faduwar rana akai sallar la'asar bayan ya gama sallar la'asar sai ya karanta su shi ne abinda ake nufi da azkarus sabah wal masa ka yi wannan zikirin da safe sawa'un ka yi shi ne bayan hudu alfijir ko bayan sallar asuba ko kuma bayan sallar la'asar idan na yamma ne kana gama sallar la'asar ko kuma a'a bayan ka tashi ka bar masallaci sannan ka yi duk ɗaya ne almuhim dai a samu karatun waɗannan surori a daidai waɗannan lokuta.
To sai shi kuma ne yake cewa mallam a cikin sujjada zai iya cewa Allah ya azurta shi da aure cikin yaren Hausa?
Ni sha magana akan wannan cewa ita sallar farilla ko kuma ce sallah wata ibada ce da take da hai'a keɓantacciya abinda duk ba a yadda ba a baka izini ka yi shi a cikin sallah ba koda kuwa kana da izinin yin sa a wajen sallah to zaka zo ka yi shi cikin sallah sai idan an samu wata dama da shari'a ta bayar da karkashin wannan damar sai kai abin amma in babu to zaka tsaya iya inda aka umarce ka kai zaka babu wata dama na cewa zaka shigar da wani hare ba larabci ba a cikin sallah babu inda aka samu wannan damar zaka kai sujjada ko kana tahiyya in zaka yi addu'a kai da larabci kuma ka koyi larabci din yana da kyau ai saboda yare ne da yake tare da addininka ba wai zalla yare ne zalla ba kamar sauran yaruka shi yare ne da Allah ya bautar da kai da shi saboda da shi zaka karanta alqur'ani da shi zaka bi hukuncin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani a hadisan sa ka fahimta babu sai da zaka zo kana sallah kace zaka yi kabbara da wani yare ba larabci ba ko kai dago daga ruku'u ka faɗi wata kalmar da ba ta larabci ba to haka nan in ka tafi sujjada duk dai wannan yaren shine tun daga farkon sallah har ƙarshe saboda haka ka koyi abinda zaka faɗa na addu'ar Allah ya baka ma rabb habli imra'atan salihah tu'inuni ala ta'atika wa dhikrika wa husni ibadatika ko wa shukrika wa husni ibadatik ka faɗi ka duk wani dai abu wanda zai bayyana muradinka amma baka sani ba ne wanda ka tabbata ya san yadda zai iya rubuta maka abin da zaka yi cewa kuma ka sai ka faɗa amma ka ce zaka shigo da Hausa wannan ba daidai ba ne
to sai shi kuma ne ke cewa assalamu alaikum mallam tambayar sa ita ce duk wani abu da zai faru a gare shi ko dan uwansa na alkari ko akasin haka yakan yi mafarkin abin kuma sai abin ya faru shin me hakan yake nufi daga naziru goren dutse
haka Allah ya so ya yi ya gan shi ba yana nufin kai wani wali ne dan kana wannan ba ko kana nufin kai ka fi kowa galibi wannan mafarki yakan zama mubashirat wato ubangiji ya maka wata bishara a ciki ko kamar yadda ka faɗa wani abu ma mara kyau zaka gani a ciki saboda wataƙila kana da gaskiya don Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha wanda ya fi ku gaskiya zai fi ku zama mai gaskiyar mafarki kuma ta yi Allah subhanahu wataala ya yi ka haka kai bana jin akwai wata dilala ta musamman wani duni na musamman da ake yi don kana haka haka dai Allah ya ga dama ya yi ka
to sai Abubakar Usman daga Borno yake cewa shin zai iya yawaita fadar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a matsayin addu'a
sai ba addu'a bace ba addu'a bace ikrari ne da alkawari da bawa yake dauka cewa Allah kai kade muke bauta kuma kai kade muke neman taimakonka ba addu'a kai ba kana fadar abinda kake ji ne a ranka ka kudurci kai yadda da shi kake ganin kuma haka yake don haka kai baka bauta kowa sai shi kuma shi kadai kake neman taimako a gunsa don haka ba addu'a bace bare kai ta maimaita ta addu'ar ita ce ihdinas siratal mustaqim siratal a zuwa karshe shi ita ce addu'ar
to sai shi kuma ne ce assalamu alaikum sunana Faruku Mustafa yace ya mutum zai yi da kudin gwamnati wanda aka bashi amma kuma an same su ne ba ta ingantacciyar hanya ba
ya san cewa shi wannan kudin bai ainihi wato shi karan kansa wannan kudin sato shi aka yi daga cikin dukiyar gwamnati ko ta wata hanyar yaudara aka samu shi to bai halatta ya karba ya ci ba in ya karba ya ci to ai yayi tarayya da wanda yayi laifin na farko wajen wannan laifi sai dai idan mutum ne wanda yana da ma'aikaci ne yana da albashi yana da sana'a kuma ya je sata cikin dukiyarsa ya zama akwai mai kyau akwai mara kyau to wannan baya hana in ya baka kyauta ka karba amma idan wannan dukiyar daga cikin wanda aka sato din ne ya ce gashi kuma ya kasan da haka to bai halatta ka karba ka ci ba in kuma haka ka karba to bai halatta ka ci sai ko ka mayar da shi idan har zai koma cikin lalitar gwamnati ka san hanyar da zai ya koma lalitar gwamnati ayi wa mutane aiki da shi sai kai haka idan ka tabbata ba zai koma lalitar gwamnati ba duk wanda ka je ka dankawa zai cinye shi ma ko kuma baka san hanyar ma da zaka bi ka mayar da shi zuwa ga lalitar gwamnati ba, to kai kokari ka sanya shi cikin wani aiki na al'umma wanda al'umma za ta mora, da daman dukiyar ta al'umma ce. Kai kokari idan akwai wani abu da al'umma suke bukata sai ka bada wannan dukiya a gare ta.
To sai ne, assalamu alaikum. Wannan hadisin da yake cewa la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun waniyatun, shin ya maida jihadi fardu ain kiran daga matsayin sa na fardu kifaya?
To ina aka yi magana fardu ain anan, ai abu biyu aka ce, jihadun kuma waniyatun, kaga shi ba wai jihadin ne kawai ba, akwai niyya. Jihad baya zama fardu ainin, wato ya zama farillar ainihi ko farilla akan kowa da kowa, sai yayin da ya kasance an shigo kasar musulmi an cinye su, an ci su da yaki, ta yadda dole ne su tashi, wato sojojin gwamnati kaɗai ba za su iya wannan yakin ba, kowa sai ya fito ya ba da gudunmawa wajen a fitar da makiyi daga kasar. To a lokacin yake zama fardu ayni, ko kuma a'a wasu makiya sun yi dandazo, sun yi dafifi, suna kokarin aukawa musulmi, shugaba ya cewa jama'a kowa ya fito, duk wani wanda yake iya yaki, yake da makami, yake da abin yaki ya fito, za a tafi yaki domin kare ƙasa, kare musulunci da musulmi. To a lokacin duk wanda yake da wannan ya zama farilla ainihi a kansa, amma haka kawai ba ya zama farilla ainihi. So haka hadisin bai magana walakin jihadun waniyya ba, abinda yake nufi hadisin, bayan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi hijira daga Makka, wasu daga garuruwan su sun koma Madina tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko bayan ya je sun bi shi can, wasu sun tafi daga Makka, wasu Taifa, wasu daga Yaman, daga garuruwa daban-daban. To babu kuma sauran wata hijira bayan an yi fathu Makka, babu kuma sauran wata hijira. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi fathu Makka, Makka ta zama garin musulmi, babu magana kuma a wani ce zai yi hijira ya tafi Madina ya koma da zama, ya ce ai ana hijira daga Makka zuwa Madina. A yanzu ita ba Makka ta zama ta musulmi, hijira ta ƙare yanzu daga nan Makka zuwa Madina. Amma akwai jihadi da niyyarsa, wato jihadi shine idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ina yake, ko wani shugaba na musulmi ya kirawo wasu daga Makka cewa su fito a tafi jihadi, to za su fito. Suna iya barin Makka su fito ko su tafi wata ƙasa can inda shi ya tura su, amma ba da sunan hijira ba, sai da sunan jihadi.
To sai sakon da yazo daga Ummu Musa Abdulin wadda take cewa wace addu'a ne za ta yi wa ɗan da ke cikinta?
To sai ki ta addu'a, rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a, kamar yanda Annabi Zakariya ya rika yi, Allah ka bani zuriya ta kware. Dukkan wata kalma wacce ta san cewa mai dadi ce kuma sifa ce mai kyau, tana iya ambata a cikin addu'arta. A rabbur zuqni waladan salihan yuti'uni fika wa yuti'u amraka wa yu'inu almuslimina, wala abu dai wanda ta san cewa zai taimaka mata, ya taimaka wa musulmi yayin da ta haife shi. Addu'a abu da take irin wannan ba ta da wani kaidi, mutukar dai mutum zai amfani da lafuzza masu kyau tare da sa yabo da kirari ga Allah subhanahu wataala da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'arsa. Na'am.
Sakon da kake cewa mallam da Allah yana son karin bayani akan saki cikin fushi, kuma menene hukuncin sa?
To fushi iri biyu ne, akwai fushi wanda yake na al'ada da mutane sukan saba yi idan an bata musu rai, su nuna bacin ran su yi fushi, wanda galibi shi yake faruwa har a yi saki. Wato mace ta bata mijinta rai ya fusata ce ya sake ta, wannan daman duk yawanci saki yana faruwa ne ta haka, to haka in ya sake ta ta saku, ba za a ce dan ya yi fushi sannan ya sake ta ba ta saku ba. To in haka ne, ai duk wani saki ma sai an yi fushi, ana dariya, ana fara'a, ana jin daɗi, ana wasa, ai ba za a yi saki ba, sai rai ya ɓaci. to irin wannan fushi wanda yake adi ne normally ba zai hana saki yayu ba akwai kuma fushi da yake fitar mutun daga hayyacinsa har ya rika yin abin da bai ma san yana yi ba wanda yake da kama da mai idan ya samu mutun to wannan shine idan yayi saki a cikin irin wannan yanayi to wasu malamai suke cewa wannan sakin bai tabbata ba dan bai san me yake faɗa ba idan mutum kuma yayi abu ba tare da ya san abin da yake yi ba saboda gushewar tamizinsa ko hankalinsa to ba a yi ibtina da shi a gurin shari'a kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce cewa ya ayyuhal ladina la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun kada ku kusanci sallah kuna maye har sai kun san abin da kuke faɗa to sai mutum ya san me yake faɗa idan mutum bai san me yake faɗa ba to wannan sallar ba ta da gurbi to haka sakin to ko malamai suke cewa daga cikin alamar da take nuna fushi wanda ya wuce na al'ada ya wuce na ɗabi'a fushin da yake zama tamkar maye shine kaga mutum yana wani abu wanda shi kansa ma yake cutarwa a lokacin kaga ya dauki wani abu nashi ya fasa kaga yana tare da wayarsa ya buga ta da ƙasa ko ya dauki abu ne ya fasa gilashin motarsa wato yana dai wani abin da kai ka gani ka san cewa baya cikin amma in yayi fushi wani ya matso kusa da shi ya rika rike aljihunsa ka yi masa haka kaga ya san me yake wannan fushin ba na gaskiya ba shine ake magana ba ko idan wani ya gaya masa baka ya san an gaya masa baka wanda naji ka zage ni ko kaza to irin wannan ba shi ake nufi ba alamarsa shine kaga mutum yana yin wani abin da shi kansa cutar kansa yake to wannan shine fushin da ake cewa in aka yi saki a cikinsa to ba a izina da shi domin an yi shi a cikin wani lokaci da hankali ya ɓace amma dan fushi yana babatu yana zage-zage ko ya kai wa matar duka amma kuma ba zai yadda ya cutar da kansa ba in kudinsa ne a hannunsa yana rike da kayansa in wayarsa ce yana rike da ita ba zai taba yadda wani abu ya cuce shi ba a lokacin ya san me yake to wannan in yayi saki ya san abin da yayi ba za ka wannan saki ya tabbata don haka ba a cewa kawai duk mutumin da yayi saki a fushi shikenan sakin bai yi ba wannan kuskure ne in ba haka ne to saki jewa da ake ba baya yi sai in za ka yi saki mutum zai saki sai in yana dariya yana murmushi yana fara'a yana wasa sannan sakin zai yi kaga wannan babu wani malami da zai taɓa faɗa haka.
To sai saƙon Abayari Mazango yake cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin wanda ya kiwata kare domin ya siyar kuma ya yi aure da kuɗin.
Haramun ne sayar da kare. Kiwata shi don a sayar. Shari'a ta bayar da jewa mutum ya riƙe kare saboda wasu abubuwa da aka yadda a yi riƙe kare saboda su. Wato mutum ya riƙe kare saboda ya masa gadi wanda ya halatta mutum ya riƙe kare saboda ya yi masa kiwo ya fita kiwo da shi wanda ya halatta haka nan mafarauci ya amfani da kare don yin farauta wanda ya halatta. To koda an halatta wannan ba a halatta sayar da shi ba da kuɗin kare da kuɗin mage duk haramun ne saboda ka amfani da abu ba shi yake halaccin a sayar da shi ba don haka mutum ya kiwata kare kawai don ya sayar to wannan yana in ya haka kuɗin da ya samu ana kuɗi na haramun in ya ci ya ci haramun in ya yi aure ya yi aure da kuɗin haram a wurinsa ba za a ce bai yi ba wurin sa yayi amma kuma da kuɗin haram yayi ana jiya masa tsoron auren yake albarka.
To sai Yusuf Rabiu Lambu yake cewa yana neman ƙarin bayani akan hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi.
Hadisi ne sahihi yana cikin Musnad Imam Ahmad hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kasance yana addu'a yana cewa Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah kamar yadda ka kyautata halitta ta ka kyautata ɗabi'ata wanda yake nuna maka girman sha'anin kyakkyawar ɗabi'a dan mutum yana da kyan halitta in bai da kyan ɗabi'a ya zama kyan ɗan miciji ko mace ce in tana da kyau amma halayenta ba su da kyau to wannan mace ba ta da kyau kenta ya zama dan miciji kenta ya zama na banza marar amfani saboda haka kamar yanda Bahaushe ya ce in kana da kyau ka kara da wanka saboda haka babu abin da zai kyautata ka a idan masu hankali masu basira sai kyawawan dabi'u to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake haka sai wannan addu'a dan ta zama koyarwa ba wai saboda shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana da wani abu na kushe ba a cikin dabi'unsa a'a ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam halayensa duk masu kyau ne tun tasowarsa har ya koma ga Allah ba a taba ganin wani abu da aka tir da shi a cikin halinsa ba sallallahu alaihi wa sallam amma yana yin abubuwa da wasu addu'o'i don ya baro wata koyarwa ga al'ummarsa don haka idan mutum yana ji da kyan halitta ko yana ji da yawan dukiya ko sarauta to rika roƙon Allah kuma ya kyautata masa ɗabi'arsa kamar yadda ya kyautata masa waɗannan abubuwa to ya kyautata masa ɗabi'arsa domin da haka ne zai zama mutum amma ba haka ba to ya zama ba mutum ba ya zama wani abu daban
to shi ne ke cewa assalamu alaikum mallam menene ingancin mutum ya sami tahiyyar ƙarshe kuma sai ya katse sallar ya bi wani sabon jami'i a maimakon ya tashi ya ci gora kawai
to ya zo da wani abu wanda ba a san shi a shari'a ba abinda aka sani a shari'a ba a sallar farilla biyu in ka shiga sallar farilla ta farko an yi ta da kai koda ba a gama ba to kashi za ka yi ka ciko koda tahiya kawai ka samu sai za ka yi ka ciko tunda an fara da kai ba a yadda ka bata ta ba amma ka fara ka bari ka kama wata wannan wani abu ne wanda ba a san shi cikin koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko aikin magabata na farko ba haka ba daidai ba
sannan tace da Allah mallam idan mace za ta yi wankan janaba sai ta jika kanta da ruwa sosai
na'am ana son ta jika kanta yadda ruwa zai ratsa dukkan wato abin din gashinta tushen gashinta zama ruwa ya kai tushen gashinta ya shiga kanta musamman ma idan tana da gashi idan mace ce mai gashi sosai to ta zuba ruwa yadda ruwan nan zai isa usulul shari'a ta cuccuda wannan shine abin da ake bukata
wannan kuma yake cewa assalamu alaikum mallam zai iya niyyar azumin litinin da alhamis da safe
na'am duk azumin nafila ana iya yin niyyarsa da safe da rana idan mutum ya tashi bai ci komai ba yana iya yin niyya ya ci gaba da azumi Annabi sallallahu alaihi wasallam kasance yakan shigo wajen matansa ya tambaye su shin akwai abinci idan suka ce babu sai ya ce to azumi nake kaga idan azumin yake tun farko ba zai tambaye su abinci da ya tambaye su ya nuna bai tashi da niyyar azumi ba amma kasancewar babu abinci to sai ya kulla niyyar daga nan ya ci gaba amma azumin farilla shi ba a kulla niyyarsa sai cikin dare wato kafin kudu alfijir ke kulla niyyar azumin farilla amma azumin nafila ana iya kulla niyyarsa ko da tsakiyar rana ne matuƙar dai mutum bai ci komai ba
to shi kuma yake cewa assalamu alaikum mallam tambayar sa ita ce dangane da wankan juma'a shin zai iya yin sallah da shi ba tare da yayi alwala ba daga Mas'udu illo mazaunin kasar Algeria
ba a sallah da kawai wankan juma'a dan juma'a wanka ne na tsaftace jiki don haka ba zai zama kamar wankan janaba ba ko wankan haila ko nabiki don haka idan mutum yayi wankan juma'a to sai yayi alwala in yana so ya sallah na'am
shi kuma ne ke ce assalamu alaikum mallam dangane da limamin da yake sallah to yayi raka'a uku sai yayi zaune sai aka yi masa tasbihi sai ya tashi ya ciko to dai sallama bai yi sujjada ba shin yaya hukuncin sallar
to da aka yi bai yi sujjada ba kuma mu duka aka yadda aka tashi a haka ba tare da sujjada dole za a yi sujjada kabli bai zama tahiya ba
a zama na uku ya zauna sai da aka yi tasbihi sai ya miƙe ya ciko cikon raka'a ta hudu kuma dai sallama bai yi
ya kara kamata ya sujjada ba adi to sai kin sujjada aka tafi a haka kamata ya sujjada ba adi
to sai shi kuma yake cewa ana samun mutane masu sallah suna kama kasan guyoyin su a ruku'u shin menene hukuncin sallar su
sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen ruku'u shine ya kama guyoyin sa ya shimfida tafukan hannunsa akan guyoyin sa kamar ya jimke su haka yazo a cikin hadisi shimfida tafukan hannunsa akan guyoyin sa ka annahu qabidul bihima kamar ya damke su haka ba kasan guyoyi ake kama ba wannan ba san inda aka samu wannan ba ana kama guyoyi ne shi ma guyoyi zaka shimfida tafukan ya abin hannunka ne kai kamar ka jimke wadannan guyoyin naka
to sai ne ki tamalan shin sunna ce sai yaro ya cika shekara 7 sannan za a yi masa shayi daga Ummu Abdulrahman
a ba kaida bace cewa sai ya shekara 7 duk sanda yake ga cewa zai yi a yi masa kace za a yi masa koda a ranar da aka haife shi ne ga likitoci suka ga za a yi masa shayi za a yi masa haka ba sharadi bane sai ya cika shekara 7
to sai nake cewa mallan ya kasance in yana sallah a raka'a ta biyu zuwa karshen sallah ya kammanta da bismillah yayin karatun fatiha amma daga baya idan ya tsina kafin kammala fatiha yana yi a sirri me yayi matsayin wannan yake a hukunci
to ya zai yi a sirri ta fatiha a farkon sura take ba tsakiyar sura ba abin afwan bismillah a farkon sura yake ta ba tsakiyar sura ba ya zai yi yana tsakiyar karatu kuma yayi bismillah kuma ya ci gaba wannan yayi wani shirme saboda ka in ka manta shikenan ba ci akai sallaka ta baci ba saboda ka in ka tashi zaka yi raka'a ta gaba shikenan sai kai bismillah amma ka ce kana tsakiyar karatu kai bismillah inda tazo a tsakiyar sura kai suratul naml innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya fa'tuna usmi nan ne kawai bismillah tazo a tsakiyar sura amma duk inda take a farkon sura take
to sai nace assalamu alaikum mallan ina son karin bayani game da hanin da musulunci yayi wa musulmi na cin abinci a kwanan waɗanda ba musulmi ba
to takila yana nufin hadisin da yazo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada a ci daga abin kwanukan ahlul kitab da lokacin hadisin Abu Salama al-Qushani yake cewa sahabbai suka ce Rasulullahi babu sai ci sai in baku samu wasu ba to ku wanke sai ku ci a ciki abinda yasa aka hana a wancan lokacin kwanukan nasu sukan dafa giya sukan dafa alade sukan yi abubuwa da aka samu sun ci ba to in aka zo mutum ya dauki kwanan su ba tare da ya wanke shi ba zai iya zuwa da sauran burbushin naman alade ko da sauran burbushin giya ya sha ruwa to shi yasa aka ce in ba a samu ba sai a wanke to haka idan ya zama wankakke ne ana da bukata babu wani abu a ciki daman hanin shine kada a samu an hada wani abu na halal da haram a lokaci guda koda kuwa na halal din kadan ne ana so a guje masa don tasirin da yake amma idan ba a samu ba annabi ce illa alla tajidu ghayraha faghsiluha ko ku samu ku wanke wannan kwanuka saboda idan su ne yake ba za a iya wankewa ya amfani da su ko kuma daman can wankakku ne za a yi amfani da su babu komai
da sai ne yake cewa irin askin nan da matasa suke yi na aske wani bangare na gashi a bar wani bangare shin menene matsayin sa a shari'a
haramun ne duk wanda zai aski yanke wani bangare aske wani bangare ya bar wani haramun ne kaza wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yaro karami ma ne akai masa irin wannan aski an aske wani bangare an bar wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko aske masa gaba daya ko ku bar masa gaba daya wato ko dai ku bar masa gashin sa duka ko ku aske duka amma a aske rabin gashi a bar rabin gashi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana me yin haka sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake koda kuwa yana ganin kamar ado yake ko gayu yake yana kwaikwayon waɗanda su la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yadinuna din al-haq wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna din al-haq tanan da wasu imani da Allah da ranar lahira ba ba sa haramta abinda Allah ya haramta da manzansa ba sa yin addini na gaskiya ce mutun da su yake koyi kaga wannan tabewa ce
to sai Abu Abdulrahman Madobi yake cewa assalamu alaikum dan Allah ya kamata a yi da barayi ko masu barna da suke addabar mutane kuma ko da an kai wa hukuma ba a yi musu hukuncin da zai hana su ci gaba da wannan barnar da suke yi
to ita dai shari'a ko kuma shi musulunci ba bai taba ba wa ta'ansa dama kowa ya dauduka a hannu ba wato ba zai yiwu ba saboda masu hukunci ba sa hukunta masu laifi shikenan sai kuma a ce kowa shi ya zama mai hukunci naka haka to rayuwa ba ta kyau ba saboda da'awar za ta yi yawa za ka hukunta kucin da mutane za su yi yawa daga zarar mutum da ya ga wani bai masa ba sai ya auka masa ya ce sata yayi sau nawa aka samu irin wannan mun sha jin kisa kisai na kashe wani bai ji ba bai gani ba kawai saboda wani ya kala masa sata ya ce ya masa sata ko ya kwace masa ko ya masa kaza shikenan daga ƙarshe sai an kai shi lahira an kashe shi ko an kona shi wanda gaba a gano cewa abin da aka yi nan ashe ba haka yake ba to kaga duk sanda aka ce an bar mutane su za su dau doka a hannun su wai saboda ba a daukan kowa ba ta daukan doka to abin da zai ta faruwa kenan sau da kokari za a yi a gyara sha'anin a gyara lamarin zama in an kama mai laifi tabbatar da cewa an gurfanar da shi gaban alkali ya yi masa shari'a da ta dace ya yanke masa hukuncin da ya dace da laifinsa amma ba a ce shi kenan kowa ya je ya hukunta mai laifi ba ko mutane kawai in sun kama barawo su kashe su da kansu wannan duk ba daidai ba ne.
To sai tambaya ta gaba da take cewa malam dukkanin nassoshi da suka yi magana kan shugabanni shin ya hada shugabanni na demokradiya da sarakuna ne ko kuma ɗaya daga cikinsu za a yi la'akari da shi?
Shugabanci yana tabbata ta hanyoyi daban-daban akwai hanyoyi da suke na shari'a shari'a ta yadda a zaɓi shugaba a haka ta zo da shi ko ta koyar ko aka gani a tarihin musulunci ta hanyar ko dai shi wanda yake kan mulki ya yi wasiya ya ce a ba mu wani mulki bayan na mutu ya zama shi ne shugaba ko kuma ya bar mutane a zaɓi waɗanda suke masu hankali su zauna su tattauna su ga waye kamata su naɗa su ga sun zaɓe shi ya zama shugaba ko a zaɓo wasu waɗanda ake ganin a cikinsu su zaɓi ɗaya ya zama shugaba kamar sai da Umar ya yi ko kuma wata hanya da ba ita ce musuluncin ya ce ba amma kuma an samu mulkin ta hanya kamar wani ya zo kwace mulkin da ƙarfi ya amfani da makami ya amfani da sojojinsa ya zo kwace mulkin hanyar da ya bi ba haka ya kamata a bi ba amma duk da haka tunda ya zama shugaba ya karɓa ya zama shugaba ko a ce mutane su yi zubai bakwariya ta zaɓi mutum ɗaya cikin waɗanda za su ce suna son mulki duk da musulunci ba haka ya zo da tsarin shugabancinsa ba to in har ya zama shugaba ta wannan hanyar shi ma shugaba ne dole kai masa ɗa'ar da ake shugaba don haka malamai sun yi magana a baya akan shu hanyar samun shugabanci akwai wanda zai samu ta hanyar tagallo ya fi ƙarfin mutane ya samu to ko shi wajibi ne a yi masa ɗa'a cikin abin da bai saɓa wa Allah ba saboda haka ita da'a ga shugaba ba a taƙaita ta akan cewa sai shugaban da aka bi hanyar da ta dace wajen zaɓensa ba ya zama shugaba tukar dai musulmi ne ɗan uwanku yana cikin ku ko da kuwa ma fasiki ne ba mutumin kirki ba ne amma kuma ya samu mulki ta wata hanyar da ba lalle ne kun gamsu da ita ba to wajibi ne ku yarda shugaba ne kuma ku yi masa da'a gurgurdan abin da ba zai saɓa Allah ba.
Da sai sakon Muhammad Musa yake cewa yana son rayar sunna ta yin ƙaho amma yana buƙatar ƙarin bayani.
To bayan da aka ce yin ƙaho sunna ce ma'ana ka zo ka yi ƙaho don ka samu lada. Ƙaho hanya ce ta neman lafiya kamar yadda ake shan magani in ba a da lafiya a samu lafiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙaho an masa ƙaho. Saboda haka wani hanya ce ta a nemi lafiya ko malamai masana ɗibbo wato masana medicine sun yi magana akan amfaninsa a jiki da yadda yake fitar da gurɓataccen jini cikin sauƙi da yadda yake dawo da mutum da karsashi da nishaɗi a tare da shi. Saboda haka idan mutum yana buƙata ya yi shikenan ta hanyar da zai samu lafiya amma ba wai wata sunna ce matacciya da ke so shikenan a zo masallaci malami ya huɗu ba akan cewa mutane ku riƙa yin ƙaho ba wani ba zai iya wani. So kaka cewa kana son ka raya sunna ka ji kana buƙatar yin ƙaho saboda kana cewa zai amfane ka kuma fi yana da amfani sai ka yi amma ba ka ɗauka wata sunna cikin kiraya ba akwai abin da ake kira sunanul ibada akwai abin da ake ce sunanul al'ada akwai sunnoni na al'ada wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya ga mutanen sa suna yin wani abu kuma abin da mai amfani ne shi ba ya ci gaba da yi ba za ka zo ka ce waɗannan abun su ma sai ka laya su ba misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu mutanansa suna daura izari daura kwarjan lesu ya fa mayafi annabi ya sa izari sa mayafi kamar sauran mutanansa ba za ka fito ka ce wa mutane ga wata sunna an barta ba za ka mutane su riga daura zani suna sa mayafi kamar mace in kai anan ma ka saba wa shari'a saboda mu anan ba al'ada mu bace mutane suke wannan sannan misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau awa bakawa da ake hawa a lokacin sa ya hau doki ya hau alfadari ya hau jaki har ya goya wasu a bayan abin hawan sa ya goya a bayan doki ya goya a bayan alfadari to ka zo ka ce sunna ce sai zo karaya kai ma ka rika hawan jaki ana goya wani a ciki kaga wannan baka fahimci wacce sunna ce ake magana ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci wasu abun cika dan yana sha'awar su nabi yana son abu mai zaki sai yake ci alhalwa alhalwa ba ana ji alewa abu mai zaki annabi sallallahu alaihi wasallam yana son zuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana son nama karfata daga cikin naman annabi sallallahu alaihi wasallam yana kin wasu nau'uka na abinci baya cin damo misali ba ka zo ka ce sunna ce mutun ya kyamaci cin damo ba to wadannan duk sunan al'ada sunan sa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito maballan sa na rigar sa abu bude bai makale su ba za ka ce sunna ce mutun ya rika barin maballan sa abu da in ya je yana bukata saboda sha iska ya bari so akwai abubuwan da suka faru da annabi sallallahu alaihi wasallam hasalat ittifaqan ba tare da ya nufe su da niyyar ibada ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaji ya samu wani guri wata inuwa ya zauna ya huta ba za ka ce wa mutane kowa ya zo wannan inuwa ba sai ya huta shi ba ko ya gaji ko bai gaji ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya wani guri ya yi bawli ba ka ce kowa ya zo gurin wannan sai ya yi bawli sannan ya wuce ta ba sunna ce a hasalat din nabi sallallahu alaihi wasallam ittifaqan ta kama a lokacin abin ya faru ga annabi yayi ya bukaci haka yayi haka zo ka ce kowa kuma haka zai riƙa yi ba haka a fahimci akwai abin da yake al'ada ce annabi sallallahu alaihi wasallam bata ci karo da musulunci ba mai amfani yayi amfani da ita idan kana da buƙatar ta kai ma zai kai amfani da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan rawani saboda shine abin da suke nada a lokacin bai kwadaitar kan cewa kowa ya riƙa rawani ba akwai hadisai rubabbu da suka zo magana da sallah da rawani waye dukkan hadisan annabi ba haka mutum yayi sha'awa zai yi rawani saboda yana ƙara kamala yana ƙara fito da mutunci shikenan sai yayi amma ba zai ce bara ya kwadaitar da mutane kowa ya rika zama mai rawani ba
to mallan Allah ya saka alkhairi masu sauraro duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan rana da haka kuma za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyin cikin lambar waya 0800 555 4413 da kuma 0707 778 4242 sai kuma sakon WhatsApp akan 0706 604145 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook amarjin shehu malami namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jelimo babban malami a tsagar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kenan Kano wanda ake samun dama domin amsa tambayoyin naku Saifulla Usman Usman shine wanda ya tattara sautin akan na'ura Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa law anna katabna 'alayhim an qutulu anfusakum aw khuruju min diyarikum ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.